This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Yanzu haka ma sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma minti 61. A jamhuriyar Nijar sashin Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan internet a saka voahausa.com ko sashinhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Gradanci, har yanzu ina tare da Madam Dauda, muna fata kun wuni lafiya. Yau sarawa kwanaki uku kacal a rantsar da gwamnatin Jenaral Muhammadu Buhari mai ritaya a Najeriya.
In ma ta yi abubuwan da bai dace ba, za mu iya kira ta a cikin kurin namu mu faɗa mata cewa
za ku ji ko menene yake cewa jami'in adawa tuwa ƙwarya. Sannan ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin kwadugoni a Najeriya ba tare da zuwa yajin aiki ba? Batun da muke so ku bugo mana waya kenan akai ku bayyana mana. Lambar mai ta ce 202-205-2655, amma a saka alamar tarawa plus da ɗaya. Amma ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Akalla mutane 37 sun mutu bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai wani hari a wani gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan bindigar sun kai harin ne a garin Gubiyo da ke jihar Borno a daren jiya Lahadi, wato shekaran jiya Lahadi, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro waɗanda ya kai har ga wayewar gari. Wakilin muryar Amurka Abdulkarim Haruna ya faɗi cewa fiye da gidaje 400 da gine-ginen gwamnati da makarantu ne aka ƙone a farmakin, kuma an ƙona motoci da babura da yawa. Gwamna Kashim Shatiha na jihar ya ziyarci garin na Gubiyo yau Talata, kuma ya yi kira ga 'yan garin a kan kada su gudu. 'Yan Boko Haram sun ƙaddamar da hare-hare da dama a cikin shekaru 6 da suke fafutukar kafa daularsu ta Islama a arewa maso gabashin Najeriya.
'Yan sanda a ƙasar Kenya sun ce an kashe jami'in tsaro ɗaya. Wasu da dama sun samu raunuka lokacin da wasu da ake zaton mayakan sa kan ƙungiyar Al-Shabab ne suka kai wa 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da kan iyakar ƙasar da Somalia. Jami'an tsaron sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya Litinin, lokacin da wata motar 'yan sanda take taka ko in ce ta taka wata nakiya da aka binne a ƙasa a kusa da ƙauyen Yumbis, inda 'yan sanda aƙalla uku suka jikkata. Jami'an dai kuma ba su ambaci abin da ya samu abokan aikinsu ba, wanda kuma suke kan hanya kai agaji, kuma su ma waɗannan abu ya same su, inda aka ce su waɗannan 'yan Al-Shabab sun musu kwantan ɓauna kuma suka yi ɓarin wuta da su, har ma aka samu mummunar matsala. Shugaban 'yan sandan garin Garissa na ƙasar Kenya Abdulrashid Abdullahi ya gaya muryar Amurka cewa an kashe ɗan sanda ɗaya, wasu guda biyu sun samu raunuka a lokacin da aka wannan musayar wuta. Garin na Garissa yana kusa da wurin da mayakan Al-Shabab suka kai hari a wata kwaleji cikin watan da ta gabata, inda suka kashe ɗalibai 148. Ƙungiyar Al-Shabab ta ce 'yan sanda 20 aka kashe a waɗannan hare-hare na jiya Litinin, amma rundunar 'yan sandan da jami'ai sun musanta wannan rahoto.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar Washington Post mai suna Jason Rezaian yau Talata a Iran, yayin da aka hana jama'a shiga kotun. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnati ya faɗi cewa an yi shari'ar ne a wata kotun juyin juya hali, wadda galibi takan saurari ƙararrakin da suka shafi matakan tsaron ƙasa. A watan Yulin bara waccan ne aka kama Rezaian, kuma aka tsare shi na tsawon wasu watanni a gidan Kasan Evan ba tare da tuhumarsa ba ko ba shi damar yin magana da lauyansa. Tun lokacin dai an ba shi damar ganawa da wani lauya na wani ɗan ƙaramin lokaci, kuma ana tuhumarsa da laihin leƙen asiri da kuma ƙoƙarin yayata farfaganda. Dan uwan Rezaian Ali ya faɗi cewa hukumomi suna gudanar da shari'a a asirce ba domin dalili na tsaro ba, amma domin sun san ba su da wata hujja ko shaida a kansa. Jaridar Washington Post da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun sha yin kira a kan a saki Rezaian, suna masu faɗin cewa bai aikata wani laifi ba a matsayinsa na ɗan jarida.
A ƙarshe, ƙungiyoyin agaji a jihar Texas da ke nan Amurka na neman wasu iyalai su 12 daga gidaje guda biyu da suka ɓata bayan da kogin Blanco ya cika ya batse, har ma ya tumɓuke gidajensu na hutawa, sannan ya bankaɗe wata gada. Iskar da ta faru a tsakiyar yankin Amurka ta yi sanadiyar ambaliyar ruwa da muguwar guguwa da ta kashe aƙalla mutane 8 a jihohin Oklahoma da Texas. Fiye da gidaje 1,000 ne kuma suka lalace a jihar Texas. Bayan haka, dubban mazauna jihar sun rasa matsugunansu. daga tsallaken iyaka kuma a kasar Mexico mutane na ta shara a garin Ciudad Acuña biyo bayan muguwar guguwa da ta taba garin inda akalla mutane guda 13 suka rasa rayukansu haka kuma gidaje da yawa sun lalace Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC da yake saurara kwanaki uku a rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. Wadanne matakai gamayyar jami'an siyasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da mulki za su dauka bayan an mika wa Janar Muhammadu Buhari mai ritaya mulki. Wakilin Murya Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ta bincika mana.
Gamayyar kungiyoyin jam'iyyu da kungiyoyi masu sa ido a harkar siyasar Najeriya da ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da mulki sun fara tofa albarkacin bakinsu kwanaki kaɗan kafin gwamnati mai mulki a karon farko cikin shekaru 16 za ta miƙa ragamar shugabancin ƙasar ga gwamnatin adawa. Dr. Yunusa Tanko shine shugaban majalisar tuttuban juna ta jam'iyyun siyasar Najeriya ya bayyana mini cewa duk da ɗan takararsu bai ci zaɓe ba akwai matakin da ƙungiyar za ta ɗauka wajen tabbatar da ingantaccen mulki a ƙasar.
A ƙungiyarmu gaba ɗaya ai ita ma kanta jam'iyyar adawa ɗin da ta ci zaɓe ai tana cikin ƙungiyar. Saboda haka ba zai yiwu bane cewa in ma ta yi abubuwan da bai dace ba za mu iya kira ta a cikin kurin namu mu faɗa mata cewa waɗannan abubuwan da kuka ɗauka na alƙawari ku cika fa wa jam'iyyar mutane ba saboda dole ne a gyara. Amma a zatona ina tabbatar cewa insha Allah waɗannan wanda suka ci saɓe da mu ma jam'iyyoyin da muke adawa da su ɗin za mu haɗa kanmu haɗa ƙarfi da gwiwa mu tabbatar wa Najeriya ta fito a cikin wannan halin na kakanikayi.
Batun cin hanci da rashawa na cikin kalubalen da gwamnati mai jiran gado ta ce za ta yi kokarin magancewa da zaran ta karbi mulki. To ko kungiyoyin sa ido irin su Transparency International za su iya tsawata wa sabon gwamnatin kuwa kamar yadda suka saba? Awul Musa Rafsanjani jigo ne a kungiyar sa ido ta Transparency International a Najeriya.
A mu ba ƴan siyasa bane ba wani rawa da zamu iya takawa akai saboda haka babbar rawar da zamu taka shine mu tabbatar da kan cewa duk waɗanda za su shiga wannan gwamnati mutane ne tsarkakku, mutane ne waɗanda ba su da tabo wajen hanci, wajen cin hanci da rashawa ko kuma haƙƙin take haƙƙin bil'adama ko kuma dai rashin iya ma yin aikin ko kuma ƙabilanci ko na addini ko na siyasa ko na ɓangaranci za mu tabbatar da kan cewa waɗannan irin miyagun da suka rugurguza Najeriya a baya ba su ne za a sa a cikin wannan mulki ba.
Yaya manyan ƙasa ke kallon matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai iya ɗauka ne ganin cewa zai karɓi ragamar mulkin ne a lokacin da ƙasar ke fama da matsanancin talauci, rashin tsaro da ƙalubalen cin hanci da rashawa? Tsohon alƙalin alƙalai na jihar Katsina Isa Muhammadu Dodo ya ba da shawara.
Yaya za ai a ce wai ƙasa kamar Najeriya wai shugabanta ya fi shugaban Amerika ɗauka albashi? Ko a ce duk duniya wai Najeriya ita ta fi kowa ba da albashi ga 'yan siyasa? Wannan abin kunya ne. So babban muhimmin abu da za a yi, babban abin da Janar Buhari zai yi ko kuma shugaban da aka zaɓa namu, babban abin da zai ya fara rage albashin shi, ya rage albashi kuma ya tabbatar da cewa albashin kowa, sanar president da 'yan senators, house of reps da 'yan members na reps da gwamnoni da 'yan majalisa na abin nan da na local government duk da councilori, lalle a rage albashin kowa, a ba da albashi ga 'yan siyasa daidai ƙarfin Najeriya, ba a ɗauko kuɗin jama'a ba kawai a miƙa musu.
Babbar birnin tarayyar Najeriya ta fara ɗaukan harama na bikin miƙa mulkin inda mahukuntan ƙasar suka fara baza jami'an tsaro ko ina cikin birnin. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaye da Madina Dauda. A hali yanzu an kawo ƙarshen yajin aikin ma'aikatan man fetur, lamarin da ya kusa dakatar da al'amura cak a Najeriya. To tambayar ita ce ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin ƙwadago ba tare da zuwa yajin aiki ba? Tambayar mu ta yau kenan. Muna so ku bugo ku ba mu amsa lambar mu ita ce 2022 2055 2655 sai a saka alamar tara plus 1. Amma kafin mu bude layukan waya mu dan jira wannan waka.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna take warsu ni lahorar fice to su. yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullum muna take warsu ni lahore bice dusu rain shahudu ga afrilu dubu biyu da shahudu daliban aka sace su ni lahore bice dusu garin cikok mahaifar su anan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahore bice dusu daga nan sai iyayen su hankalin su ya taso da duniya gaba da su ni lahore bice dusu gwamnati na tarayya da dakarin faran soje su ce da iyayen su ni lahore bice dusu yan kwanaki kalilan ne daliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ni lahore bice dusu kwanci taji sai gashi shekara guda da sace su babu duriya kan su ni lahore bice dusu abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunanin su kullun cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullun muna take warsu ni lahore bice dusu da ɗan basara ke ne ko ɗaya na mulki ne da basu ko kwana dai ne ni lahore bice dusu a lokaci na sardauna dan talaka da mai mulki mu'amalar su duk dai ne ni lahore bice dusu suna kamanta adalci a harka ta mulki ne dare su babu son kai ne ni lahore bice dusu tafawa dan balewa ne aski wai da awalau kasar mu sun yi kishi ne bayan su komo na kwalla yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullum muna take warsu ni lahore bice dusu rain sha ta razuwa 20 da daya ga afrilu iyayen matan doka ni lahore bice dusu su ka shige cikin daji domin su ne mu iyayen su kowa cikin suna kuka ni lahore bice dusu suna zubar hawaye ne suna cikin takaici ne domin iyayen su an dauka ni lahore bice dusu sun kai kuka ga gwamnati inna jihada tarayya dan hukuma ta dau doka ni lahore bice dusu gwamnati ta najin su tayi shiru ta kyale su a maimakon ta dau doka ni lahore bice dusu abin gana da mamaki a ce kasar da ke shelar giwa take a Afrika dalibanci fog da sace su a sace talakawanta giwa a duka Afrika amma ta bar su dan hauka ni lahore bice dusu dalibanci fog muna son ku addu'a muke yi muku Allahu za ya fidda ku da yardan jallallah yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullum muna take warsu ni lahore bice dusu sai aka samu labarin matan wasu an yi auren su ni lahore bice dusu ran 30 ga watan ne mata har 2000 su kai zanga zangar su ni lahore bice dusu a majalisa na tarayya domin mika kokin su ko za a share kokan su ni lahore bice dusu abin sha'awa da burgewa kan kasa sun yi mikewa da nuna takaicin su ni lahore bice dusu bring back our girls su nuna takaicin su da saura makamantan su ka suke gurin Allah shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wasu ni labar bice to su yayin chipok dan lura ai dinga babu dabwara haka ilahu ya tsara ni labar bice to su komai ni san jifa ai kasan zashi dawowa san su ku buda kunnan ku ni labar bice to su dan ku za a same su su zo da risu tanda ku san so ku daga hannun ku ila hore bice to su ku roki rabu jallalla masani ya akan bukatun ku shi za ya share ku kan ku ido ya bar suwar kwalla yau shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wur su ila hore bice to su muryar amurka ta sani wakar nayi ta dannuni tare da nuna alhini ila hore bice to su bello habib galadan ci shine yace ne yono ni ta amerika ya kira ni ila hore bice to su yace idris bilal yau shekara guda kenan daliban chipok da sace su ila hore bice to su ya kyautu ayyo wakar shekara guda da sace su dan nuna alhini mai yan uwa da ke kwalla yau shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wur su ila hore bice to su yau shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wur su ila hore bice to su shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wur su ila hore bice to su shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take wur su.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Jama'a a gafarce mu yau mun bude layukan wayan amma ba sa shigowa akwai ƴan tangarda da muke fama da ita a na'ura. Amma dai ku ci gaba da godowa saboda lambar mai ta ce 202-205-2655. Batun da muke so mu tattauna a yau shine ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin kwadugo a Najeriya ba tare da zuwa jin aiki ba. Dan dai Allah lura ko a kwanan bayan nan dai an kawo ƙarshen yajin aiki ma'aikatan man fetur wanda ya kusan kawo ƙarshen komai a Najeriya. Kamfanonin wayar tarhodi sun ce za su rarrafe bankuna da wuri suke rufewa saboda haka kusan komai ya tsaya cak akan titina babu motoci gidajen mai babu mai kuma kan titina babu motoci. Jama'a suna ta kuka gashi ana kokari an ta shirye-shirye a yi wannan rantsar da sabon shugaban ƙasa. To gashi nan dai har yanzu ba mu samu waya ta shigo ba saboda rashin matsalar layi, amma dai muna da ci gaba da dan jira magani ko za mu samu warware wannan matsala. Idan kuma ba manta ba ma ko a makonni da suka gabata likitoci sun tafi yajin aiki wanda ya kawo tsaiko ga harkoki na kiwon lafiya da marasa lafiya, sannan kuma an yi shi ma yajin aiki na malamai a jami'ai waɗanda sai ɗalibai su yi wata 6 wata 7 duka ba su samu sun koma sun yi karatu ba. Saboda haka yajin aiki ma ba kawai a ɓangaren ma'aikatan man fetur ba ne, akwai shi a ko'ina, akwai shi a kiwon lafiya, akwai batun dai ƙasar baki ɗaya ana son tafiya yajin aiki in dai akwai matsala. Ƙasashe kuma da suka ci gaba babu wannan yajin aiki dai da za a samu a warware matsala na kwadugo ana samu a warware ba tare da wannan abin ya ji ya cuci mai ƙaramin ƙarfi ba. To batun da muka soke na yau a ce kun bugo mana kun ba mu ra'ayinku, amma dai gashi nan saboda matsala na waya ba mu samu kowa ya shigo ba. Na yanzu dai layukan abuɗe suke kuma injiniyoyi suna ci gaba da ƙoƙarin warware wannan matsala, amma muna dai neman gafararku. Ga Julie Lefes Gresham ta ce za a ɗan ƙara jira kaɗan a gani ko za a samu sa'a don ku bugo. Muna nan muna jira don mu tattauna da ku akan wannan batu na zuwa yajin aiki. koda zama tattaunawa da ne daya daga cikin manyan jigogi a kungiyoyin kwadagan man fetur a Najeriya, mun ji cewa dai wannan yajin aiki an kawo karshen sa, kuma jama'a suna ta jira su ga wannan mai a gidan mai, amma babu su waɗannan manyan tankoki masu zuwa can kudancin ƙasa su debo manan daga inda ake siyo shi ake kawo shi Najeriya sun nufa, amma har yanzu ba su samu sun zo ba. Saboda haka duk da cewa dai an kawo karshen wannan yajin aiki, jama'a suna ci gaba da yin kuka na wannan rashin mai, kuma abin yana ci gaba da ciza mutane. Kamfanoni da masana'antu da yawa sun dogara akan injina, wato da turanci ana ce masa generator kenan, domin samun dan wuta. To shi ma yanzu dan man da za a zuba generator in ba yayi tsada sosai ba, sai maka ga an neme shi an rasa. Wannan ko babban matsala ne, musamman ma a wannan karni na 21, a ce dan mai din nan kamar wannan babu shi. Najeriya kuma ita ce kasa da tafi kowace kasa nahiyar Afirka hako wannan mai, amma kuma tana fama da matsalar samun man sosai sosai. To har yanzu dai muna ci gaba da kokari mu ga mun samu ku akan layuka, kun bugo mana amma dai abin baya shugowa. Ku ci gaba da yin hakuri, ma za mu ci gaba da kokarin yunkurawa mu ga mun samu ku. Jama'a ga farshe mu, har yanzu muna ta yunkuri mu ga mun sassauta wannan layukan waya domin ku bugo mana mu tattauna akan wannan batun hanyoyin da za a samar na warware matsalolin kwadugo a Najeriya ba tare da zuwa yajin aiki ba. Amma kafin mu ci gaba da gyara wannan matsala, ga wannan sakon.
Masu sauraro, Hausawa sukan ce kama da wani ba wani bane.
Ai amma da Allah wala babu.
Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron Hilin Abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Da kana jin Hausa cikin wakar da na tura da kai dariya ka taba, ko ma baka da Hausa bature iya saurara bayani ka same shi.
Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya, kama daga India.
Kuch tum bolo, kuch hum bole, o dholo.
Hare zuwa Sudan.
Yanil baba ya yanil baba ya al baba ya yanil baba ya murqab el jay bali fire la tukawinu najaya.
Malle kuma gida Niger da Nigeria.
Ga kuma wakoki na Amerika da dumudumin su.
Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi.
A kasance da filin Abari ya huce kowace rana a Asabar da safe daga sashin Hausa na muryar Amurka.
Madalla jama'a ga wani labari da dumadumansa dake shigo mana. An sako tsohon ministan sadarwar jamhuriyar Niger a karkashin mulkin Tanja Muhammadu, Malam Kasim Mukhtar. Shi wannan mutum da ya share watanni 6 a gidan kaso. Muna ci gaba da bincike wannan labari. Za ku ji ko me yake ciki nan gaba.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ƙasa ce ta yankin tekun Pacific. Domin haka tana da gagarumin tasiri ga al'ummar yankin da kuma makomar kudu maso gabashin Asia. Yankin tamkar gida ne ga manyan abokan cinikayyar mu da ke sayan kayayyakin mu da muke fitarwa da dama kuma suna taimakawa miliyoyin ayyuka a Amurka. Muna buƙatar haɗin gwiwa tare da ƙasar Philippines, Thailand, Indonesia, Singapore, Vietnam da sauran ƙasashe domin cimma burin tattalin arzikin mu, mu hana yaduwar makaman nukiliya da kuma magance matsalar sauyin yanayi. Amurka na yin aiki koda yaushe domin ƙarfafa tsohon ƙawancen mu domin zurfafa sabon. Domin kaiwa ga wannan manufa, kwanan nan manyan jami'an Amurka suka gana da takwarorin su na ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asia ko ASEAN a takaice a karo na 28 na ganawar shekara-shekara da aka saba yi domin ƙarfafa muhimmancin ƙawance tsakanin ƙasashen yankin. Duka bangarorin sun jaddada ƙudurin su na aiki tare wajen magance matsalolin da ke addabar duniya da kuma magance al'umuran da suka shafi yankin waɗanda suka hada da sauyin yanayi, kamin kifi ba bisa ka'ida ba, da aikin bada taimakon agajin gaggawa da kuma abubuwa da ke aukuwa cikin 'yan kwanakin nan a tekun kudancin China. Amurka da ƙungiyar ASEAN sun kuma tattauna akan 'yancin rani a kudu maso gabashin Asia tare da buƙatar aiki tukuru domin ceto rayuka da kuma magance matsalar da ke sa gudun hijira. Tattaunawa mai ma'ana da aka yi a wajen babban taron wata manuniya ce ta zahiri game da manufofin Amurka a Asia. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Daga sharhin muryar Amurka sai takaitattun labaran duniya.
Akalla mutane 37 sun mutu bayan da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wani hari a wani gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan bindigar sun kai harin ne a garin Gubiyo da ke jihar Borno a daren Lahadi, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro wanda ya kai har wayewar gari. Wakilin muryar Amurka Abdulkarim Haruna ya faɗi cewa fiye da gidaje 400 da gine-ginen gwamnati da makarantu ne aka ƙone a farmakin, kuma an ƙona motoci da babura da yawa. 'Yan sanda a ƙasar Kenya sun ce an kashe jami'an tsaro guda ɗaya, wasu da dama kuma sun ji raunuka lokacin da wasu da ake zaton 'yan yaƙin sa kai ne na ƙungiyar Al-Shabab suka kai wani hari 'yan sandan da ke akan 'yan sandan da ke sintiri a kusa da kan iyakar ƙasar Somalia. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar Washington Post mai suna Jason Reza'in yau Talata a Iran, yayin da aka hana jama'a shiga kotun inda aka gudanar da wannan ƙarai.
To Madalla Maryam da takaitattun labaran duniya. Jama'a gafarce mu, bamu samu damar karɓar wayar ku ba saboda matsalar tangarɗa, amma Allah da gobe za mu sake buɗe layukan waya sai ku bugo mana. Yanzu amma da ita Maryam Lura da ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lessas Gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni. Sai injinin mu Zubair At-Tayyib. Ni Bello Habib Galadanci. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.